الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعبار من أقودية الله سبحانه وتعالى ميكوان ميكومي وان دسكين يكوان سا دي دسا يكدرير يرمزوا وانا مني kuma ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki da muke gabatarwa wato cikin wannan wata mai albarka a wannan wuri mai albarka a yau muna yammaci na alamis 27 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ta yi daidai da 27 ga watan uku shekarar 2025 miladiya kuma wato jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 35 cikin wannan sura mai albarka suratul fatir yau kuma insha Allahu ta'ala za mu dora daga kan aya ta 36 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya agaza mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayaninsa. Allahumma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal ladina kafaru lahum naru jahannama la yughli alaihim fayamutu ولا يكفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
وهم
يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
نعم وبنجد
فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ
وَبَنْجِجِ يَتْيَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَلَيْ وَلَنْدَ سِكَيْ كَافِرْتِي لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَا سُنَا لِسَاكَ مَكُمْ وُتَ جَهَنَّمَا لَا يُقُضَى عَلَيْهِمْ وَاتُو بَذَاءَكَ لَا يُكَنْ سُبَى معنى لَا يُوَسُ بَذَاتَكَ عَلِيبَى تَهَنْيَا الْمُتُوَى كُوْدَى سُمْبَكَ عَشِسُ مُتُدُونَ عَلَى اللَّهِرَى دَامَ مُتُوَى دَيَاكِي duk wanda aka riga aka dandana masa ta farko an dandana masa kenan wato in banda mutanen da ubangiji domin ya nuna mu'jizar annab manzanninsa yakan ba mu waɗansu kamar irin su annabi Isa alayhi salam da waɗansu daidaiku wato damar tada macece mutum ya mutu a tashe shi amma kuma za ka ga koda wannan tayarwan domin ta nuna mu'jiza ne amma wato ba a cika daukan wani dogon zamani ba daga wannan tadarwa domin annabi Musa ya tada macece annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada macece wasu daidaiku daga cikin manzanni sun tada matattu to amma dai wannan dan a nuna wa kafirai mu'jizar annabawa ne da kuma ikon Allah musamman ga kafiran da suke inkarin tashin alkiyama mutum masu inkarin mutum ya mutu wato ba za a tada shi ba to amma a lahira kafirai za su yi guri ina ma da za su mutu wato su huta wato kamar yadda Allah yake cewa la yuqda alaihim wato ba za a hukunta musu wato mutuwa ba wato dama za su so su mutu din kenan ba za a hukunta musu mutuwar ba fa ya mutu balle su mutu su huta za su nemi mutuwa kama Allah ya ce ba za a hukunta musu mutuwar ba fa ya mutu balle su mutu wala yukaffafu anhum min azabiha ba za kuma a sauƙa musu azabar wato wata jahannama ba tarfata ainin ko da kifta wuri danu ko da sun mutu wato ko da in dai ba sun mutu da imani ba in dai sun mutu suna kafirai wato ba za a sauƙa musu azaba ba wannan ayan ta sa waɗansu malaman suna cewa magana da ake cewa wato za a sauƙaƙa wato azaba a Abu Lahab, saboda lokacin da aka zo baiwarsa ta zo da gudu ta yi masa albishir cewa ummuna Amina ta haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam, tukuicin da ya ba mu wannan baiwa shine sai yanta ta. Aka ce ya yanta wannan baiwa, sai aka ce to dalilin yanta wannan baiwa a sakamakon aihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka masa albishir cewa matar dan uwansa Abdullahi ta haifu, ta haifi ɗa namiji. To aka ce sai ya ce wannan baiwa cikin murna, ya ce tukuicinki shine yancinki na yanta ki. To malamai suka ce wai za a rage masa azaba, amma rage masa azaba da za a yi shine za a ba shi dama a kullum ya sha ruwa sau biyu, shi ma shan ruwan ta babban ɗan yatsansa. Za a ba shi dama ya tsotsi ruwa sau biyu, da yake ‘yan wuta in sun shiga wuta, in sun ji azaba, Allah zai jarabe su da mummunan kishi, kuma za su yi kuka, wato su roƙi a ba su ruwa. Allah Maɗaukakin Sarki ce za a shayar da su, wato ɗiwa da sulkami, shine ɗiwa wanda ta haɗu da jini, wato irin wannan ruwan shine abin shan su. Allah ya ce tajarra'uhu wa la yakadu yasiguhu, za su kwankwada amma ba za su iya haɗewa ba, in sun sha zai zo ya shaƙe su, wato a makogaro ba zai shige ba kuma ba zai fita ba. Allah ya kiyaye mu, in mu ta jahannama Allah ya tanada azaba dangi. To malam yace malaman da suke cewa za a sassauta azaba ma Abu Lahab ya sha ruwa sau biyu, wato ta babban dan yatsansa, wannan ayar ta nuna babu wani sassaucin azaba a duk wanda ya shiga ya tafi lahira yana kafiri. Haka suka faɗa dangane da wato Abu Talib mahaifin sayyidina Ali, baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda irin gudumawa da ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kariya wajen isa da da'awarsa, ake ce shi ma wato za a sassauta masa wato azaba a gidan wuta, ta yadda za a bashi wasu slippers ya sa. Amma saka wannan slippers ɗin, suka ce take yana sakawa ƙwaƙwalwarsa za ta riƙa tafarfasa, wannan kuma wai sau an sauwaƙa masa ne sama da wato ya taka garwashin wuta jahannama da kafafunsa. To amma duk dai waɗannan maganganu ne, wallahu alam, wanda malamai suke ce gaskiya maganganu akan sassauta azaba a duk wanda ya mutu kafiri magana ce wadda take mai rauni, saboda nesi na Alkur'ani da Allah yake cewa wala yukaffafu anhum min azabiha, ba za a sauwaƙa musu wato wani abu, sai aka zo da min azabiha, wato wani abu daga cikin azaba ba. Malamai suka ce tarfata aini ko la kiftawar idanu, wato ba za a sassauta wa kafiri azabar ta jahannama ba. Allah ya ce kadhalika, kamar yadda muka yi mu'ayyana kafirai sakamako na jazai kulla kafurin, haka muke sakanta mu kowane kafiri wato idan ya mutu. Wa hum yastariquna fiha, za su zo suna kururuwa a cikin wutar jahannama, wato suna ihu a cikin wutar jahannama, za su zo suna ihu wato suna neman taimako. Yastagi suna, suna neman agaji, bishiddatin, saboda tsananin wato da suka riska a cikin wutar jahannama, wato da kuma narkon azaba. Ya kulo na, za su na cewa rabbana akarijina, ubangiji ka fitar mu daga wannan wutar, na amal salihan, za mu koma duniya mu je mu yi aiki mai kyau, gaira da zai kunna na amalu, saɓanin irin aikin da muka yi da. Ubangiji ka fitar da mu a cikin wannan wuta, mu koma duniya mu je mu yi aiki saɓanin irin aikin da muka yi na da, wato za mu je mu yi aiki mai kyau. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce musu awalam nu'ammirkum, shin dadin a duniyar ba mu raya ku ba ne, ma ya tazakkaru fihi man tazakkar, irin rayuwar da duk mai ɗaukan wa'azi zai ɗauki wa'azi, ba mu raya ku ba ne, mun ba ku dama da hankali da wadata da walwala da wato lafiya, ta yadda mai duk mai niyyar ɗaukan wa'azi zai ɗauki wa'azi, ai mun ba ku, me yasa ba ku ɗauki wa'azi ba? Waja'akum an-nadhir, kuma gashi mai gargadi ya zo muku a gidan duniya. Mai gargadin nan malaman tafsiri suka ce ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, waɗansu suka ce Alkur'ani mai tsarki ya zo, waɗansu suka ce furfura, furfura ita ma ai mai gargadi ne, wato tana nuna maka lokacin ka yayi kusa, shi ma ya zo. Wadansu suka ce a Allah ya raka shekarun balaga har ka shekara 18, ai kaga mai gargadi ya zo maka. Wasu suka ce shekara 40, wasu suka ce shekara 60, amma mafi shine tsawon abin da malaman tafsiri suka fada kenan shekara 60. Saboda haka mai gargadi ya zo maka a cikin wannan uku da shekarun da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato Alkur'ani, dukkan inda ya samu mutum, to ai mutum ya riki shekarun gargadi, kuma bai da wani uzuri da zai gabatar wa Ubangiji, wato in bai yi imani ba. Allah yake cewa waja'akumun nadhir, kuma gargashi mai gargadi ya zo. Saboda haka ba ku da makin magana, fazuku ku dandana azaba, famalil zalimina min nasirin, azzalimi shine kafiri, ba shi da mai taimako wato a gurinmu wanda zai taimaka masa wajen ije masa wato azabar wutar jahannama.
Innallaha alimun ghaibi samawati wal ard, innahu alimun bi dhati sudur.
Ubangiji yace innallaha, lalle Ubangiji alimun ghaibi samawati wal ard, shine masanin abin da ya buya a sama, shine masanin abin da ya buya a ƙasa. Dukkan abin da yake gaibi Allah ya san shi a sama, abin da yake gaibi Allah ya san shi a ƙasa. Innahu alimun, Allah ya san bi dhati sudur, abin da wato kirjin mutane suka boye, wato na daga wato alheri ko kuma wato sharri, duk abin da mutum ya kulle a kirjinsa, manufa mai kyau da mummuniyar manufa, Allah ya sani. Shine Allah ya san bi mafil qulubi, wato da abin da yake kirji, fa ilmuhu bi ghairihi aula bin nazari. Kaga kenan a ce yanzu Ubangiji yake cewa a wannan aya, Allah ya san abin da yake boyayye a sama, ya san abin da yake boyayye a ƙasa. To wato abin da yake boyayye a ƙasa, duk abin da ɗan adam bai san shi ba, yana cikin ƙasa ko yana sararin ƙasa, wannan yana boyayye ne a ƙasa, Allah kuma ya san shi. To sai Allah yake cewa innahu alimun bi dhati sudur, Allah ya san abin da yake cikin kirji. Kenan ashe wanda ya san abin da kirjin mutum ya boye na daga tunani, ashe kenan sanin abin da yake sarari shi yafi sauki. Yawa, ya san ma abin da kirjin mutum ya boye, to ina ga kuma abin da wato yake wato bayan ƙasa ko cikin sararin samaniya. Saboda haka Ubangiji dai a takaice wato ya san komi, ya san komi a jumlatance, ya san komi kuma wato a daidai ku. Walizai alaikum,
huwa allazi ja'alakum mala'ikatan rabb, faman kafara fa alayhi kufru, wa la yazidu kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata, wa la yazidu kafirina kufruhum illa kafara.
Allah yace huwa allazi ja'alakum, Ubangiji shi ya sanya ku khala'ifa fil ardi, wanda kuke mayo a bayan ƙasa. Yau a haife ka, wato tun kana nan kana kallon kakanka yana laye, kana dan jinjiri ga babanka yana laye, kakanka ya fadi ya mutu, kana nan kai da babanka kana girma, kana girma har kai aure, kai ma ka fara aihuwa, babanka shi ma, ƴaƴanka suna kallon kakansu kenan, kamar da kai ma kaga kakanka. Saboda kai ma babanka ya fadi ya mutu, a barka, ƴaƴan naka suna girma, su ma har su aure, har su aihu, jikokinka suna kallonka, kai ma ka fadi ka mutu. Saboda haka ƴaƴanka su maye gurbi. To wannan shine wato mayewa da Ubangiji yake nufi. Allah shi yake jujjuya halittu, wayannan su rayu su mutu, a tada wasu su ma zo su rayu su mutu, a tada waɗansu su ma zo su rayu su mutu. Sai kaga an waye gari yanzu yau a cikin masallacin nan, in aka ce a nemo mutum mai shekara 100, mun yi tsammanin za a samu ba, a ce waye shekara 100, kaga kenan ashe shekara 100 da ya wuce, yanzu mutanen da suke cikin masallacin nan shekara 100 da ya wuce ba ko daya cikin su, yanzu an sake samun wata 100, sannan duk waɗancan ɗin nan kuma duk sun tafi abin su, yanzu in aka samu shekara 100 kuma nan masallacin ba wanda za a samu. Mun gane ko? In ba wanda Allah ta'ala ya kaddara masa rayuwa wanda yake shi kuma nadir ne, dan tunda manzo Allah ya ce mafi yawan rayuwar al'ummar tasa 60 ne ko 70, saboda haka ga yake cewa kaɗan ne za su ƙetare shekara 70, kuma kaɗan ne suke ƙetare 70 ne. Sai ga yawancin mace-macen da ake yi wato daga shekara 40 ne zuwa shekara 60 a wannan zangon ne, yaki ya kashe, mota ta kashe, jinya ya kashe, abubuwa da yawa ga suna asbab na mutuwa su suke rage mutane. To daga nan ake samun mayewa, domin in ba mutuwa ake ba za a samu mayewa ba, sai wanda suke gaba sun yi gaba sun tafi, sai wayannan kuma su zo su ma su tsaya. Wayannan sun shiga cikin kasa, sun shiga an je an binne su a cikin kasa, to mu kuma sai mu taho bakin kabarin sai mu tsaya. Wannan su kuma suna bayan mu, daga nan mu kuma muka shiga cikin kabarin, to su kuma wancan sai su zo su ma su tsaya. Duk san da ka kai mutum ka je ka tona rami ka binne shi, yanzu kai ne ka zo ka tsaya a bakin kabarin, kake jira kuma kai ma yanzu a zo a tona ka kuma a binne ka. Haka rayuwa take, haka rayuwa take jujjuyawa wato tsakanin al'umma. Allah ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi, ubangiji shi yake sanya kuma yau wato a bayan kasa shine wato ya kalifu ba'dukum ba'dan shashan ku ya rika mai shashi. Allah ya ce faman kafara, duk wanda ya kafirce falai kufuru, to sakamakon kafirci sai na kansa, wato babu wani wanda zai dauki zunubin kafircin sa. Wala yazidul kafirina kufuruhum, wato inda rabbihim, kafircin kafire babu abin da zai kara musu a wajen ubangijinsu illa makatan, wato sai azaba sai fushi. Wala yazidul kafirina kufuruhum illa kasara, kafircin kafire ba zai kara musu komai ba wato sai asara, shine wato tabewa wato a gidan lahira. Na'am.
Qul ra'aytum allazina tad'una min dunillahi aruni ma dhaka lakum min al-ardi am lahum shirkun fis samawati am atainahum kitaban wa hum ala bayyinatin bal ya'idu zalimuna ba'dhum ba'ra min laghura.
Na'am. Ubangiji yake cewa qul ra'aytum, shin ku ban labari haka ne karatun ku? Ubangiji ya ce qul ra'aytum shuraka'akum, ku ban labari shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah, wa'annan gumaka abokan shirkar ku ko dodannin ku ko aljanun ku da kuke bauta musu koma bayan Allah, wanda kuke rayawa wato tas'umuna wato annahum shuraka'u lillahi, kuna rayawa cewa wai su din abokan shirkar Allah ne. To Allah ya ce to aruni, to ku ban labari ma za ka lako filan da me suka halitta a cikin kasa ne kam? Allah ne shi ya halicci sammai, ya halicci kasai. To wa'annan gumaka da kuke bautawa, Allah ya ce ku ban labari aruni, ma'ana akhbiruni, ku ban labari wato ma za ka lako min al-ardi, me suka halitta a cikin kasa, a cikin halittun da Allah ya duka a cikin kasa nan, menene gunki yake banta da halittarsa? Am lahum shirkun fi samawati, ko kuma a suna da wani kaso ne na mallakar wani abu cikin abin da Allah ya halitta wato a cikin samai, ko kuma suna da wani kaso ne wato wanda suke musharaka da Allah a cikin abin da wato Allah ya halitta a samai? Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu, ko kuma Allah ya ce mun ba su wani littafi ne wanda a littafin aka halatta musu su yi bautar gunki ko su bauta wani Allah ko su hada Allah wato da wani abu cikin bauta, ko sun samu wani kitaban wani littafi ne wato wata hujja wato daga sama wanda wato bi anna lahum ma'ishatun, wato su ce su tare da Allah suna da wani abokin shirka, ay la shay'a min zalik, babu wani abu wanda wato gumaka basu ma mallaka makansu amfani ba ma balle su mallaka muni. Allah ya ce bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan ila gurura, su dai kafirai babu abin da shashan su suke yi ma shashe guri da alƙawari wato ila gururan, wato sai rudi kurin, wato shine suke ma junan su wato alƙawari, shine wato inda suke cewa ai al asnamu tushfa'u lahum, gumaka za su cece su wato a wajen Allah. Allah ya ce wato inna allaha
yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata tamsakuhuma bi ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura.
Cikin ababan da Ubangiji yake nuna mana na girman ikonsa da kudurarsa cikin ayyukansa da yayi wadanda suke gagaraba dau, Allah ya ce innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula, Ubangiji shi ya rike saman nan wato bata fado ba, wal arda shi ya rike kasan nan wato ita ma bata gushe ba, Allah shi ya rike sama da kasa wato ya hana su gushewa. Saboda haka sai Allah ya ce wala in zalata, a kaddara da wa'annan za su yi yunkurin gushewa, sama ce yunkurin rufowa za ta faɗo, ko ƙasa ce yunkurin za ta tuntsire ta auka. Ubangiji ya ce in amsaka huma min ahadin min ba'di, to waye yake da wannan damar da zai rike su ya hana su gushewa? Tunda su kafirai suna da awar, wato gumaka suna da wani matsayi. Sai Allah ya ce to yanzu su ban labari gumakan nasu, shin yanzu in sama tace za ta, in sama ta yi yunkurin za ta faɗo, gumakan nasu za su iya tarewa ne? Ko in ƙasan za ta rubza, gumakan nasu za su iya wato hana wato ƙasar ta rubza? Allah ya ce innahu kana haliman, Ubangiji a mai haƙuri ne, wato da yake yi ma kafire jinkirin azaba a lokacin da suka furta kafirci, wato bai rike su da azaba ba. Gafuran wato mai gafara ne ta hanyar yin jinkirin azaba, jinkirin saukar da azaba, wato har kuma in mutum ya tuba kuma Allah sai ya yafe masa. Na'am.
Wa aqsamu billahi jahada imanihim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahada min hidallum falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura.
Istikbaran fil ladhi.
Istikbaran fil ladhi.
Na'am.
Wa makara sayyi. Wala yakunu makaru sayyi illa bi ahli.
Na'am.
Hal yanzuruna illa sunnatan lawwalin.
Na'am.
Falan tajida li sunnatillahi tabdila.
Na'am.
Walan tajida li sunnatillahi tahwila.
Allah ya ce wa aqsamu billahi. Wato kafiran Makka rantsuwa suke yi da Allah. Aqsamu billahi jahada imani, iya rantsuwa, rantsuwa suke iya kokarin rantsuwar su, ma'ana gaita ijtihadin fiya, wato rantsuwa suke suna fada suna maimaitawa cewa la in ja'ahum nadhirun, in har Allah ya aiko musu manzo, ya aiko musu mai gargadi a cikin su, Allah ya ce la yakunan ahada min ihdal umam, za su zama su sun fi ɗayan al'umman nan guda biyu shiriwa, inda su mutanen Makka babu annabin da ya tashi a Makka wanda aka aiko musu a cikin larabawan Makka. Saboda haka kuma suna gani yadda nasara suke, suna gani yadda yahudawa suke, saboda haka siyasa suke da'awar cewa da za a aiko musu ma manzo a cikinsu, to da ai za su fi ma yahudu da nasara shiriwa, shine wato suke rantsuwa da guri in manzo ya zo musu su sai sun fi waɗannan wato shiriwa. Allah yake cewa suke la in ja'ahum nadhirun, idan mai gargadi ya zo musu la yakununna ahada min ihdal umam, za su fi ɗayan al'umman nan guda biyu na yahudu da nasara shiruwa, ai wato limara aw min takdhibi ba'dihim ba'dan, saboda abinda suka gani cewa nasara suna ƙaryata yahudawa, yahudawa ma suna ƙaryata nasara. Allah ya ce wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa hum yatluna al-kitab, nasa na kiristoci suke cewa yahudawa sun bata ba sa kan wato hukun hanyar addini na gaskiya, haka kuma su ma na yahudawan cewa suke nasara sun bata ba sa kan addini na gaskiya. To shi yasa su mushrikan Makka suke cewa inda Allah zai aiko musu manzo a cikin su, to da za su fi wa'innan al'ummai guda biyu wato shiriya. Saboda haka Allah ya ce falam ma ja'ahum nadhirun, ba ya aune ba ku sai ga manzon ya zo musu. Allah ya ce to da manzon ya zo musu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ma zadahum illa nufura, wannan din bai kara musu komai ba sai guje masa gaskiya, guje ma gaskiya shine taba'udan anil huda, sai suka guje ma shiriya. Kuma manzon ya zo tama da wasu shine da ba Muhammadu bane ya kamata ya aiko manzon, yawa shine Allah ya ce ahum yaksimuna rahmat rabbik, shin da za su ce ba za a ba Muhammadu manzanci ba, su suke raba rahamar Ubangiji ne? Allah ya ce nahnu qasamnaha bainahum, ko nahnu qasamnaha bainahum ma'ishatan, ko ai abinda za su ci ma Allah ya ce mu muke raba musu abinda za su ci ma, balle maganan annabta su ne za su dictating mana su ce sai wanda suke so mu bashi annabta, al'amarin ba haka yake ba. To su gurin su in annabi zai zo, yawa in a Makka ne ma ya fito a gidan sarauta ko ya fito a gidan manyan mutane, yawa dama suka ce inda ya cancanta a bada annabtar ko a Makka ne ko kuma a Da'ifa, to amma ko a Makka ko a Da'ifa wato ba kuma a kai gidan talakawa a kuma ba maraya ba, su ba wannan shi su suna ganin abin da aka yi bai dace ba, an ajiye a ba inda bai dace ba. Saboda haka Allah yake cewa da annabin ya zo wannan bai kara musu komai ba wato illa nufuran sai nisantan wato shiriya istikbaran fil abd saboda girman kai a bayan kasa girman kai gabarin imani wa makaru sayyi da kuma wato mummunan makirci wala yahitu makaru sayyi mummunan makirci ko baya gamawa illa bi ahli sai da meyi haka da mun gunta yake ko yawa wai bahaushe yake cewa alhasadu adilun shi hasada wato wani mutum ne mai adalci sai ya kashe mai yi kafin ya kashe wanda ake yi wa saboda haka bahaushe yake cewa alamun mugunta wai ka gina shi gajere domin baka sa ba kai zaka fada a ciki to kaga in ka gina shi gajere in ka fada zaka samu saukin fitowa amma inda kai shi dogo to kuma zai hada da kai shine Allah yake cewa wala yahitu makaru sayyi wato mummunan makirci bayya ritsawa da kowa illa bi ahli sai a mai sai da mai yinsa wato sai Allah ya kamanta wato mummunan aikin su da shirkar su da cewa al-makaru sayyi ubangiji yace fa hal yanzuruna shin su kan kafire ba abin da suke jira ne illa sunnatal awwalina sai sunnar Allah da ta rigaya a mutanen farko da ta rigaya ma al'umman farko in Allah ya ko musu manzo su kariyata Allah ya halakar da su Allah ya saki talauta al'umman ya ko musu manzo su kariyata a halakar da su Allah ya saki talauta al'umman ya ko musu manzo su kariyata ya halakar da su shin mutanen makka ma wannan suke jira ne ma'ana hal yanzu runa ma'ana ai babu abin da suke sauraro illa sunnatul awwalina sai sunnar Allah cikin mutanen da suka gabace su shine azabtar da su saboda kariyata manzanni falan tajida lisunna tabila to lalle su ji sunnar Allah ba ta musanyuwa ba za ka samu canji a cikin sunnar Allah ba walan tajida sunnat la tawila ba za ka samu wato musanyawa ba a cikin wato sunnar Allah ma'ana la yubaddalu bil azabi ghairu babu abin da yake musanya wato sunnar Allah wato wajen yiwa kafirai azaba wala yahulu ila ghairi musayqiya sanan ba za a canza wato azabar aje a dora ta kan wanda bai cancance ta ba na'am
awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wa ma kana allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira
Allah ya ce awalam yasiru fil ardi me yasa su mutanen makka ba za su tafi a cikin kasa bane wato fayanzuru su je su duba man kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yayi karshen wato wadanda suka zo kafin su yayi karshen adawa yayi karshen samudawa ya sauran wato al'ummai da suka zo suka saba manzannin su yayi karshen su ya kasance Allah ya ce wa kanu ashadda minhum quwwa wa'ancan al'umman da aka halakar sun fi mutanen makka karfi karfin nan malaman tafsiri suka ce sun fi su karfin tattalin arzikin kasa sun fi su karfin lafiyar jiki sun fi su karfin motsa kasa ta hanyar noma da wato ayyuka na kimiyya da harkar gine-gine da harkar kasuwanci wato da harkar abubuwa wanda yake bada dama a lafiya da gangar jiki da tattalin arziki yayi wato duk sun fi su sun ma fi su wato karfin sojojin yaki sun fi su karfin wato sojojin yaki saboda haka ubangiji yake ce wato wa'ancan ma wato ba su tsere mana ba ba su rigaye mu ba wa'ancan ma ba su tsere mana ba ba su rigaye mu ba ubangiji ya ce mun halakar da su tunda muka halakar da su kuma tunda muka halakar da su to su ma mutanen makka ba su wato ba su tsere mana ba ba za su rigaye mu ba to shine ubangiji yake cewa wato wa kanu ashadda minhum quwwatan wa'ancan din sun fi su tsananin karfi fa ahlakahum Allah bi takzibihim ar-rusul Allah ya halaka su saboda sun halaka wato sun ƙaryata manzanni wa ma kana Allahu liyujizahu basu gagara Allah ba basu wato basu gaji yadda Allah madaukakin sarki ba wajen tumbike su a bayan kasa wato ko wa ma kana Allahu liyujizahu min shay'in babu abinda wato zai gaji yadda Allah shine wato ya tsere wa Allah ko kuma ya rigayi wato Allah wajen zartar masa da hukunci bi samawati cikin kasa cikin samai wala fil ardi haka na wato a cikin kasai innahu kana aliman Allah ya tabbata masani ne wato ga dukkan al'amura qadiran Allah kuma wato wanda yake mai iko ne wato ko innahu kana aliman qadira naga idanuna ne tsallake ku wa ma kana liyu jizahu babu abin da yake wato gagaran Allah min shay'in komi karancin abin komi girman sa wato a cikin samai ko a cikin kasai innahu kana alima Allah ya san komi a jumlatance ya san komi a daidai ku wato kadiran kun ubangiji wato mai iko ne akan wato abin da ya saka zai babu abin da ya sai taka masa burki walau ya ci zallahu
walau ya ci zallahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yuajiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira
ubangiji yace walau yu'akizullahu an-nasa bima kasabu inda Allah zai kama mutane bima kasabu da abin da mutane suke aikatawa inda Allah madaukakin sarki zai bar mutane da duk wanda yayi laifi a kama shi da laifin sa take duk wanda yayi laifi a kama shi Allah yake ce ma taraka ala zahriha min dabbatin Allah ba zai bar wato mutum ko da bayan kasa ba saboda yadda mutane suke yin laifi amma Allah yana musu jinkiri wani ayi masa jinkiri ya tuba ya yafe wani ayi masa jinkiri wato sai ya mutu a kama shi da laifin alahira Allah yake cewa wato da za a kama mutane bima kasabu da ayyukan sabo da suke yi ma taraka ala zahriha da a bayan kasan babar min dabbatin wata halitta ba shine nismatun ta dubu alaiha wata re wato da take dundike a bayan kasa walakin akirhum ila ajalin musamman sai dai Allah ya jinkita wa bayi ne zuwa wani lokacin wanda shi ya san lokacin shine lokacin tashin alkiyama fa idza jaa ajaluhum in wato ajalun su yazo kowa lokacin karbalan sa yazo to fa inna allaha kana bi ibadi basira Allah yana kallon kowa wato kuma za a karbalan sa kuma Allah zai saka masa wato da abin da ya aikata fa yujazihim ala amalihim sai a sakanta ma mutane da ayyukan su bi isbatil mu'minina a tabbatar wato Allah ya wato ubangiji zai tabbatar da mu'mine da dacewa da samun gidan aljanna shine ta hanyar wato basu lada a basu lada sannan kuma wa iqabil kafirina kafire kuma wato ai musu azaba na'am
suratu yasin bakiyatun wa hayasnatani fa samanuna aya
na'am
bismillahir rahmanir rahim
na'am
yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
نعم wannan sura wannan aya da muka karanta ta wato ubangiji yake ce da za a kama mutane da duk abin da mutane suke aikatawa da Allah madaukakin sarki bai bar ko mutum da ya bayan kasa ba wannan ya nuna saboda yadda wato mutane suke aukawa cikin wato sabawa Allah madaukakin sarki ubangiji subhanahu wataala ya sanya sako shu'umin abu ne shi saban Allah mutum ya guji saban Allah domin sako shu'umi ne mutum yakan sabu da sako ya zama kuma barin sa da wannan saban ya zama aiki shi yasa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mutum in yayi saban Allah to ubangiji sai ya sa a diga masa wani dan baki a cikin zuciyarsa wannan dan bakin zai nanaso zai nanaso abinda zai kore wannan bakin shine tuba da kuma aiki mai kyau da kaurace masa abu in ba haka ba wannan nasan yana naso yana naso ko da zunubi da yayi wannan sai ya bakanta masa zuciyarsa gaba daya shine farin da Allah yake cewa don gane da zukatan kafirai kalla balran ala qulubihim ma kanu yaksubun zuciyar ce ta tsatsa shi yasa mutum ba zai ji nauyin saban Allah ba ba zai ji nauyin saban Allah ba zai ga saukin ya saba wa Allah zai ji jarumtaka wajen ya saba wa Allah to zuciyarsa ta riga ta yi tsatsa to shi sabo shu'umi ne in ya shiga jikin mutum to fitar da shi sai ta hanyar tuba da kankantar da kai da kuma gabatar da aiki mai kyau shi yasa Allah ke faɗa a wurare alkur'ani in tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, in kuka nisanci manya manya laifin da muka hana Allah ce sai ya ce nukaffir ankum kai sayyi'atukum, sai mu kankare muku. Kaga kenan kankarewa aka ce, ya nuna kenan ashe zunubin ya manne a cikin zuciya, saboda haka Allah ya ce sai mu kankare muku kananan laifukan wato da ku aikata. Saboda haka sai ake son mutum yayi kokari ya sabarwa zuciyarsa da tuba zuwa ga Allah, ya sabarwa kansa da gabatar da aiki na alkhairi, kuma kada ya daina saban Allah. Kada mutum ya daina saban Allah, ya dubi girman Allah, girman wanda ya saba wa zai duba, ba girman saban ba. In kullum mutum zai na duba sabo to ba zai tuba ba, saboda duk sanda ka kalli sabo shedan kuma sai ya nuna maka wani kuma yana aikata wani babban laifi. Kai ya kasa nuna maka cewa nakan nan kai shine matsalarka, ba wancan na wani ba. Ai kuwa matsalar sai yake dubawa ko, to kai din dan wannan karamin da baka dauke shi ko mun ba shine matsalarka, shine zai iya kawo maka cikas, ya kawo maka dile wajen samun aljanna, ya kawo maka dile wajen samun nutsuwa a cikin kabari a kwanciyar da baka san adadin shekarun da zaka yi ba. Ba wanda san adadin shekarun da zai a kabari, kuma azabar kabari ita da wanda ya shiga shekara miliyan ɗaya da ya wuce, da wanda ya shiga yau, kowa buwayansa take yi, kowa buwayansa take yi. Saboda haka wanda ya shiga yau yake cikin azaba bai da bambanci da wanda ya shekara miliyan yana cikin azaba a cikin kabari. Saboda haka dole ƴan uwa mu hattara akan kar mu na ganin girman a rashin girman laifi, in dai laifi ne ko yaya mu yi kokari mu kankantar da kai zuwa ga Ubangiji, mu tuba, mu tuba. In aba an ce wannan din laifi ne, to mu bar shi komai dadin sa ko yaya yake, mu bar shi. Wannan shine zuciya budaddiya mai karban wa'azi, ita ce zuciyar da take shiriya yake shiga cikin ta. Ubangiji yake cewa inda za a kama kowane rai, kowane dan adam da yayi laifi a saukar masa da hukunci. Allah ya ce duk duniyar nan da babu kowa, da ba za mu bar mata raka ala zahari hamin dabatin, ba za mu bar duk wani ne mai tafiya bayan kasa, Allah ce zai halaka. To kaga wannan ya nuna maka kenan ashe kowa zai iya zunubin, kowa zai iya yin laifin, amma waye laifin sai ke halaka shi? Mutumin da ba zai dauki wa'azi ba, mutumin da ba zai dauki nasiha ba, mutumin da in an ce masa Allah ya ce ba zai iya bari ba, Allah ya hana ba zai iya bari ba, amma ko da ya aikata to ya nadama, ya dubi girman wanda ya saba ma, ya tuba, ya kankanta da kai, wallahi sai Allah ya fi masa. Allah ya faɗa a Alkur'ani, shin me Allah zai yi da azabtar da ku in har kuka yi imani kuka yi aiki mai kyau? Me yasa Allah zai azabtar da ku? Saboda haka Ubangiji ya rubuta wa kansa tausayi, kuma ya siffanta kansa da tausayi. Saboda haka kuma tausayinsa shi yasa yake bari mutum ya saba masa, ya yi masa jinkiri. Kana saban ya baka lafiya, ya baka arziki, ya baka fada'aji, ya baka nisan kwana, ya maka duk abin da mutum yake bukata, kuma kana saban kamar ma ya yarda da abin da kake yi. Saboda haka shine ma da yake cewa wato wannan Ubangiji yakan azabtar da bayi, ba wai kai tsaye ma sai an aiko maka mala'ika ya karbi ranka ba, a'a, yakan ai wato halaka al'umma bi an yamsika anha ma'us sama'i masalan, misali sai Allah ya rike ruwan sama sa kowa zai mutu, duk wanda Allah ya rike masa ruwan sama ya zama Allah ya rike ruwan sa, to babu dabbar da za ta tsira bayan kasa, ko mutum ko kuma wato kwari ko dabbobi, kowa zai halaka. Saboda babu abin da bai da bukatar ruwa a cikin rayuwar sa cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya halitta. Saboda haka in Allah ya so sai Allah ya rike ruwansa, in Allah ya rike ruwa shukoki za su mutu, mutane kishiwa ta kashe su. Saboda haka kaga wanda ya zalunci, da Allah yake cewa wa malil zalimina min ansarin dinan, wanda ya zalunci to kaga zaluncinsa ne ya jawo masa, amma kuma shi wanda bai zalunci ba shi kuma shuuncin zalunci ne ya jawo masa, domin shi laifi in an yi shi a cikin al'umma kullum bai ya tsayawa akan wanda ya shi kadai, sai ya shafi wanda ma bai da hannu a ciki. Saboda haka Ubangiji yake cewa inda Allah zai kama mutane da aikin da suke aikatawa na sabo, wato ba zai bar kowa a bayan kasa ba, walakin yu'akkiruhum ila ajalin musamman. Allah yana yi wa mutane jinkiri ne zuwa wani lokaci, wato shine ranar tashin alkiyama. Fa idza jaa ajaluhum, idan ajalin mutane ya zo, inda wannan zai nuna maka cewa zuwan ajalinka shine alkiyamarka. Duk wanda mala'ika mutuwa zo dauka ransa, to ran nan alkiyamar wannan mutumin ta tsaya. Sannan dinda daga bayan shiga kabari za a fara mai cin gajiyar abin da aka aikata. Daga shiga kabari, daga nan za a fara cin gajiyar abin da aka aikata. Saboda haka ashe kenan alkiyamar kowa a kusa take. Ba waccan alkiyama ce wadda za a yi hisabi a shiga aljanna, amma cin gajiyar aljanna tun a kabari yake. Kamar da kuma wato shiga cikin azaba da ake yi din, shi ma tun daga duniya yake, a tun daga cikin kabari yake. Saboda haka dole ne mutum ya nisanci sabo, kuma ya nisanci ma raina ganin girman saban, ya riga kallon Allah wanda ya haramta wato saban, to sai mutum ya rabauta. Surar mu ta gaba da za mu shiga, wato ana kiranta surati Yasin. Wannan sura ita ce sura ta 36 cikin jerin surorin Alkur'ani da aka saukar, wato daga farkon suratul Baqara. Sannan a wajen sauka kuma ita ce sura ta 41, a wajen sauka ita ce sura ta 41, amma a jerin su a alkur'anance ita ce sura ta 36. Wannan sura an saukar da ita bayan suratul Jinni, kafin suratul Furqan, tana tsakanin suratul Jinni da suratul Furqan. Bayan Jinni ta sauka, sai ita wannan sura ta Yasin, sai kuma wato suratul Furqan ta sauka. Sannan wannan sura a gurin malaman Kufa tana da ayoyi 83, amma sauran malamai suka ce ayoyinta wato 82 ne. Nan wannan sura a Makka aka saukar da ita in banda aya ɗaya da Ubangiji ya ce wa idza qila lahum anfiqu, wato zuwa ƙarshen aya din. Waɗansu malaman suka ce ita wannan a Madina aka saukar da ita wannan aya din, wato ta fara da cewa bismillahir rahmanir rahim, Yasin, wato wal qur'anul hakim, sai ta zo da irin wayannan kuraman bakajen wadda al'adan alqurani yakan zo da su, da ya'un da sin, kamar da ya saba zuwa, da alifun da lamun da mim, ko kuma ha'un da mim da sauransu dai. Wato wasu kuraman bakage ne wanda Ubangiji subhanahu wataala shi ya san abin da yake nufi da waɗannan bakajen. Allah bai yi bayanin su ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin su ba, yasa malaman tafsiri wato ba sa ma kokarin kwakulo musu fassara, sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, Allah shi yafi sanin me yake nufi da wayannan wato kuraman bakajen. Malamai sun yi maganganu don gane da surar Yasin, hadisai da dama sun zo don gane da falalan surar Yasin. Yawa mutane yana daga cikin abin da suke dauka kamar surar Yasin ana karanta ta ne kurin saboda mugunta, saboda a cutar da wani. Alkur'ani shi kuma Allah ya saukar da shi rahama ne ga muminai, waraka ne ga damuwar muminai. Saboda haka wato karanta shi ba zai zama wato hanyar cutar da wani ba, wato sai dai ya ba mutum wato kariya. Ya zo a hadisi cikin falalan wannan sura, kamar da na fara hadisai masu yawa, akwai faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iqra'u Yasin ala mautakum, ku karanta wato Yasin akan ƴan uwanku da suka zo mutuwa. Yana an ce za su samu saukin fitare, yana daga cikin falalanta. Har yanzu manzon Allah ya ce ma min mayyitin yaqra'u alaihi Yasin, babu wani mamace da za a karanta masa Yasin a lokacin da ya zo mutuwa, illa hawwana Allahu alaihi, face Allah ya sawwaka masa wato mutuwa. Yana daga cikin falalanta man qara'a Yasin fi lailatin, wanda ya karanta Yasin da daddare, ibtiga'a wajhi Allah, saboda neman yardar Allah, ghafara Allahu lahu fi tilka al-laila, Allah zai gafarta masa a wannan daren. Yana daga cikin falalata manzon Allah ya ce inna likulli shay'in qalban, komai yana da zuciya, wa qalbul qur'ani Yasin, zuciyar alqur'ani ita ne Yasin. Yana har yanzu yana cewa wa man qara'a Yasin, wanda ya karanta Yasin, kataba Allahu lahu biha qira'atul qur'ani 10 marrat, Allah zai rubuta masa ladan ya karanta alqur'ani sau 10. Har yanzu yana daga cikin falalta yace inna fil qur'ani la suratun, alqur'ani akwai wata sura, tushfa'u liqari'iha, tana ceto ga mai karanta ta, wato faru li mustami'iha, tana wato neman gafara a mai sauraron karatunta. Ala lalle ku saurara, wa huwa surati Yasin, wannan sura wato ita wa hiya surati Yasin, ita ce surar Yasin. To du'a fi taurati al-mu'amma, ana kiranta a cikin at-taura al-mu'amma, mai gamewa da rahama. Kila aka ce ya rasulullahi wa mal mu'amma, mecece al-mu'ammatu? Kala manzon Allah ya ce ta ummu sahibuha bi khairid dunya, tana game mai karanta ta da alherin duniya. Wa tarfa'u anhu ahwal al-akhirah, tana kuma ije masa tashin hankalin lahira. Wa tud'a aidan ad-dafi'a wal qadiya, har yanzu ana kiranta da cewa ad-dafi'a mai ijewa, wal qadiya wato kuma wato mai biyan bukata. Manzon Allah aka ce ya rasulullahi, ya manzon Allah, wa kaifa zalik, ya za kirata ad-dafi'a da al qadiya? Manzon Allah ya ce tudfa'u an sahibuha kullu su'in, tana ijewa mai karanta ta kowane irin mummunan abu. Wa taqdilahu kullu hajati, kuma tana biya masa dukkan bukatarsa. Wa minha, yana daga cikin falalata, aka ce man qara'a yasin hina yuzbi, wanda ya karanta yasin yayin da gari ya waye. Ata yusur yawmihi hatta yumsi, za a baya sauke rayuwa a wannan yinin har sai dare yayi. Wa man qara'a fi sadr al-laila, wanda ya karanta ta da daddare, wato tiya yusur al-lailati hatta yuzbi, za a baya sauke rayuwa da daddaren har gari ya waye. Wa minha an abi ja'farin, har yanzu yana daga cikin falalanta abinda aka karbo daga Abi Ja'far, yace man wajada fi qalbihi qaswa, duk mutumin da yake jin bushewar zuciya, yake jin wato bushewar zuciya, rashin tausayi da jin haushi a cikin zuciyarsa, da yana kallon wato rashin tausaya wa kowa, mutum in yaji wato a ɗabi'ance ya zama mugu tai, da baya jin tausayin kowa, baya jin rahama wato a cikin zuciyarsa. Falyaktub surati Yasin, wato ya karanta Yasin koda a ruwa ya sha, ko kuma ya rubuta Yasin wato ya sha da ruwan za'afaran, Allah zai tausa masa zuciyarsa. Wanda ya karanta Yasin a daren Juma'a zai waye gari, Allah ya gafarta masa. Wato haka dai, akwai falaloli masu yawa wanda malamai suka yi bayani, duk da waɗansu malaman masu tahqiqi sun ce yawa-yawan hadisan da suka magana don gani da falalan wato surati Yasin, wato akwai maganganun malamai akan waɗannan hadisai, wallahu ta'ala a'lam. Ubangiji ya ce Yasin, wato waɗannan kalmomi Allah shi ya san abin da yake nufi da su. Wal Qur'an al Hakim, wato Ubangiji ya yi rantsuwa da Alƙur'ani al Hakim, wanda yake cike da hikima, yake cike da ilimi da abin mamaki, yake cike da tsari, shi ne bi ajibin nazmi, tsarinsa tsari ne wanda yake na gwanintaka, tsari ne wanda yake na mamaki. Wa badi'il ma'ani, kuma yake da wato ma'ana wadda suke wato ta wuce hankali, ta wuce tunani, ta wuce ilimin wato dan adam. Wato innaka laminal mursalin, Allah ya rantsuwa da Alƙur'ani mai cike da hikima, yace innaka laminal mursalin, tabbas kai Muhammadu kana daga cikin manzannin Allah. Allah ya ce ala siratil mustaqim, kuma tabbas kana kan wato hanya madaidaiciya, shine kan hanyar annabawan da suka zo kafinka wajen wato yada tauhidi da kuma yada shiriya. Allah ya ce tanzilul azizir rahim, alqur'anin nan wato abin saukarwa ne daga al-azizi, wanda yake mabwayi a cikin mulkinsa, ar-rahimi, wanda yake wato mai jin kai wato da halittarsa. Allah ya ce mun saukar maka wannan alqur'ani, litunzira qauman, dan ka gargadi mutane, ma unzira aba'uhum, irin gargadin da bai sami iyayensu ba, ka gargade su irin gargadin da lam yunziru fi zamanil fatara, ba a gargadi iyayensu ba waɗanda suka a zamanin fatara, shine zamanin da wato Allah bai aiko na annabi ba. Allah ya ce fahum gafilun, alhali suna rafkane ga barin imani, suna rafkane wato ga barin samun shiriya wato daga annabawa. Daga haƙal ƙaulu,
laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun,
ubangiji yace laqad haqqal qawlu, haqiqa wato magana umannin ubangiji ya tabbata, ala aktharihim, a mafiya yawa daga cikin wato kafirai, fahum la yu'minun, wato shine wato Allah zai musu azaba. Allah ya ce fahum la yu'minun, lalle su yawa yansu wato ba sa imani. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim, wato maganan wato ubangiji ya tabbatar da yi musu azaba, ya wajabta yi musu azaba a mafiya yawa daga cikin su wato waɗanda suka kafirta. Allah ya fahimu la yu'minun, wato sun kasance wato ba sa imani da annabi, ba sa imani da alqur'ani. Na'am,
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa magana na hiya ila allazi qani fahum nuqumahu
ubangiji yace inna ja'alna fi anaqihim aglala haqiqa inna mu wato ja'alna mun sanya fi anaqihim a cikin wayayen su aglalan wato kukumi wato shine wato an daure musu wato hannayen su a cikin wayayen su an musu kukumi kafin a jefa su wato a gidan muta shine bi an ta dhumma ilaiha al-aidi a dauki hannaye bisa sabani wato a daure a cikin wayayen su li'annal ghilla domin in an ce al-ghilla wato shine ya jama'ul yadu ila al-unqa ka deba hannaye ka hada su wato a cikin wuya wato ka daure za a hada hannayen su a daure su a cikin wayayen su kafin a dauke su a jefa su a gidan wuta Allah ya ce faye ila al-azqani sai ga su wato an kai hannayen jikin wato makenkemar su cikin kumatun su wato an daure fahumu kumahun wato an kayin su yana tsaye shine rafi'ul usim kansu yana tsaye la satiuna qabdaha ba samu damar sauke wato kayin nasu ba wannan misali ne da ubangiji ya bayar cewa kafire kafin a jefa su a gidan wuta wato sai an daure su ta yadda ma koda ma wato an sake musu hannu ba samu da su aikata da hannun su komai ba amma dai dan wato ya zama a nuna wato an walakanta su kafin a jefa su gidan wuta Allah ya ce sai mun sa an kama hannayen su an sa a wuya wato an daure kafin wato a jefa su ta yadda ba za su samu damar wato juya kansu ba waje Allah min bayna aidihi
da Allah min bayna aidihi musuddan walin kalbihim suddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun
Allah ya ce waje Allah min bayna aidihim suddan Allah ya ce waje Allah min bayna aidihim suddan mun sanya gaba gare su wato suddan wato rifi wato ko saddan mun sanya wato rifi wato ba za su fahimci abin da ake fada ba shine saddu tosa mun toshe gaban su mun toshe bayan su fa aghshaynahum Allah ya ce wato sai muka lullube idanun su fa hum la yusurun wato sai zan wato ba za su gani ba wannan misali aka saba malaman tafsiri suka ce saboda su kafiran Makka suna kange mutane gabarin hanyar shari'a shi yasa su ma sai Allah ya toshe gaban su ya toshe bayan su saboda haka su ma ba za su ga shari'ar su fahimce ta balle su bi wato kuma ba za su saurari shari'a da kunnuwan su ba balle wato su saurare ta wato har ma su bi ta Allah yake cewa da ubangiji yace inna ja'alna fi anaqi maglana dinan malamai suka ce wannan ayan ta sauka kan abi jahal ne wato da wato wasu daga cikin kafiran mutanen Makka wato su uku cewa sun tattauna shi Abu Jahal ya dauki alƙawari cewa zai dauki dutse zai jefa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake sujjada domin ya halaka shi wato kowa ma ya huta to shine malam ya kawo gajere yake sai yake cewa wazalika anna Abu Jahal halafa Abu Jahal yayi rantsuwa la ira Muhammadan yusalli inda ya ga Muhammadu yana sallah la yurdi kanna ra'sahu bi hajarin sai ya kwankwatse kansa wato da babban dutse falamma ra'ahu zahaba yayin da ya ga manzon Allah yana cikin sallah wato zahaba sai ya tafi farafa hajaran da yarmiyahu ya je da kokatan dutse kinkimo domin ya jefa akan Annabi sallallahu lokacin da ya shiga sujjada falamma aw ma ilaihi yayin da manzon Allah ya sulume yana sujjada shi kuma kinkimo dutsen nan zai jefa raja'a da dahu ila unqi yadda ya daga hannun sai hannun ya dawo jikin wato wuyansa sai kuma aka manne dutsen a jikin hannun ba dama dutsen kuma ya fadi wato walta sakal hajaru bi yadayhi dutsen sai ya manne a jikin hannayen wato dolansa ya rasa yadda zai nauyin dutsen ya dawo kansa kuma ya dankare shi ba dama hannunsa kuma ya rabu da jikin dutsen kuma an manne hannun a jikin wuyansa saboda haka wato sai ya dawo da ya dawo kuma sai Allah ya sake masa hannunsa sai ya jefar da dutsen to shine da ya dawo gurin abokan nasa sai ya ba su labari da abin da ya gani lokacin da ya kinkin wannan dutse zai jefa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai mutum na biyu shine Walid dan Mugira shi kuma sai ya dauki dutsen yace a bashi dutsen yace ana ardaku rasa wallahi ni sai naje na kwankwaze masa kansa fatahu ya zo gurin manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sala ala halati akan irin halin da shi Abu Jahal ya zo zai jefa masa dutsen ya gagara ya zo liyar miyahu bil hajar dan ya jefa masa wato fa'amallahu basarahu kafin ya iso gurin sa sai Allah ya makantar da shi, sai Allah ya makantar da shi, ba zai iya gane a sitin ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba, balle ma ya jefa masa wannan dutsen. Wato faj'ala yasma'u sauta wala yarahu, sai ya ji yana jin murya amma kuma wato bai ya kallo. Wato faraja ila ashabi, ya dawo gurin abokanansa, wato sai ya zama bai ma gane ina abokanan nasu suke ba, har sai da suka kira shi. To shi ma na uku, haka ya tafi ya rantsuwa cewa sai ya kwankwace kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dutse, ya dauka ya tafi da shi. To shi kuma yadda ya kusa, sai ya ji an fusgo shi ta baya, yana baya har ya zo ya kihu, dutsen ya dawo kan kirjinsa, wato ya fasa masa zuciyarsa, saboda haka ya fadi ya suma, karshenta dai ya mutu. To shi ne wato ake tambayan wayannan mutanen, wato musamman shi Abu Lahab da aka fara tambayan sa ya ne ne labarin ka, sai ce kai sha'ani azimu, lamarin da na shiga lamari ne mai girma. Ra'aytu rajula, na ga wani mutum, falamma da nautu minhu, da ne kusa da manzon Allah, yace fa idza fahalun yaqtur bi dhanbi, sai na ga wani katar raqumi, wato ya bude baki yana kada bindin sa yayo kaina. Ma ra'aytu qatan fahalan a'zamu minhu, tunda nake ban taba ganin katar raqumi da katan baki irin wannan raqumin ba. Yake cewa wato a wato ko yake cewa ma ra'aytu qatan fahalan a'zamu minhu hala baini wa baina, wannan raqumin shi ya tare tsakanina da Muhammadu, ban samu dama na jefa masa dutsen ba. Yace fa wallata wal uzza, na rantse da lata, na rantse da uzza, manyan gumakan su kenan na maka. Yace na rantse da lata, na rantse da uzza, law danautu minhu la akalin, da na kara daya kafa nayi gaba, wannan raqumin cinye ni zai, saboda haka na dawo. To shine Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan ayan cewa ya tare gabansu, ya tare bayansu, ba su samu biyan bukata wato wajen zartar da abin da suke so wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Allah yake cewa wato inna ja'alna fi anaqihim aghlalan, mu muka sanya kokumi a wuyayansu, wato fahiya kal ilal azqani, wato hannayen nasu sai yazo yaman zuwa ga wato jikin kumatunsu, fahu muqmahun, wato suna daga kansu amma ba su iya ba, wato ya shake musu wuya. Allah ya ce waja'alna min bayna aydihim saddan, sai muka sanya tosa ta gabansu, wa min khalfihim saddan, da kuma tosa wato ta bayansu. Fa ganin shenahu, muka lullube musu magannansu, fahum la yusurun, sai ya zama wato ba sa kallo. Allah ya ce waswa'un alaihim,
waswa'un alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Ubangiji ya ce wato waswa'un alaihim, wayannan kafirai daidai ne gare su, wato ya Muhammadu, andartahum ka musu gargadi ne, wato am lam tunzirhum, ko ba kai musu ba, ma'ana da kai musu gargadi da kar kai musu, duk ɗaya ne la yu'minun, ba za su imani ba. Kaga saboda Ubangiji shi ne masanin gaibi, Allah ya san abin da suka ɓoye, cewa Ubangiji bai niyya zai shiryar da su ba. Shi yasa aka ce manzo Allah, ko kai musu wa'azi ko kar kai musu, to wannan dai wato ba zai sa wato su shiryu ba. Inna ma tunziru man taba
dhikra, wa kashir rahmana bil ghayr, fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim.
Inna ma tunziru, lalle masu jin gargadi, man taba dhikra, sune wadanda suke bin alqur'ani, suna jin suna bin wasa, wato inda yace eh su aikata, inda yace bari su bari. Allah ya ce wa kashir rahmana bil ghayr, sune kuma suke jin tsoron ar-rahman, shine Ubangiji, suna jin tsoronsa bil gaibi, a boye, ma'ana ba su ganshi ba amma suna jin tsoron Allah. Allah ya ce to waɗannan mutanen, fa bashirhu bi magfiratin, kai musu albishir da gafara daga wajen Ubangiji, wa ajrin karim, da kuma lada wanda yake mai cike da karimci, shine wato gidan aljanna. Na'am.
Inna nahnu nuhyil mauti wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in nahzaynahu fi imanin mubin.
Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta, mu muke raya matattu, lil ba'th, saboda tashin alkiyama, wa naktubu ma qaddamu. Allah ya ce kuma sai mu rubuta, wa naktubu, za mu rubuta ma qaddamu, abinda suka gabatar a rayuwarsu na alkhairi ko na sharri, li yujazu alayhi, dan a saka musu. Sannan za mu rubuta atharahum, Allah ya ce wa atharahum, da gurabansu, shine mastanna bihi ba'dahum, abinda wato suka dora mutanansu wato a kai kuma suka tafi suka bari, shine athar. Idan mutum ya zo ya wuce, kaga shi yasa kafirai suke cewa don gane da iyayensu, ko inna wajanna aba ana ala ummatin, mu mun samu iyayenmu akan addini wa inna ala atharihim muqtadun mu kuma na koyi da dabin su ne inda suka taka nan zamu taka iyayen su ne sun yi bautar gumaka shi yasa suke wato tinkaho da aikin da iyayen su suka yi suke ce su ma ai wato suna koyi ne wato da kafar iyayen su shi yasa anan din sai Allah ya amfani da yace afa shine Allah yace wa naktubu ma qaddamu zamu rubuta abinda mutane suka aikata wa asarahum da kuma abinda suka karantar da mutane suka tafi suka bar mutane suke aikatawa alkhairi ne ko sharri in kai mai tarbiya kai tarbiyar mutane akan aikin alkhairi to duk abinda suka aikata kana da kamasho idan kuma kai mutanen ka tarbiya akan sharri ka bata mutane ka dora su akan mummunan aqida mummunan itikadi haka ko duk abinda suka aikata suka rayu akai to kana da kamashin zanubinka wato mutum yana da kamasho Allah yake cewa wato wa naktubu atharahum zamu rubuta wato guraban su mallan yake cewa wato shine wato mastanna bihi ba'dahum abinda suka sunnanta wato suka tafi kuma wato suka bari ma'ana alkhairi kamar ilimi da suka karantar da mutane ilimi na addini da ilimi na sana'a wato ilimi da suka karantar da mutane ko suna amfana da wannan ilimi ko kuma wato littafi kitaban sallafuhu littafin da suka rubuta suka bar littafin a wanze mutane suna cin gajiya da wannan rubutun nasu aula khalil galasu ko dibino da suka dasa ko mangoro ko wani bishiya da suka dasa mutane suna amfani da dan ko kuma tsuntsaye suna ci ko kuma mutane suna shan inuwa ko ana salan itacen ana amfani da shi duk wannan yana da cikin afa yana da cikin abin da mutum in yayi wato yana kwanci a kabari zai samu lada a waqafun habisu ko kuma wani waqafi da mutum ya bar kaje ka gina masallaci ko ka tona rijiya ana shan ruwa a cikin ta ko ka gina makaranta ana karatu a cikin ta ka gina makarantar alqur'ani ko makaranta ana karantar da mutane sana'a suna samun abincin halal ko ka gina makaranta ana karantar da ilimi na addini ko kuma wato ka gina wato wani gida ka ba da shi hubusi sadaka ana sauki almajirai masu karatun alqur'ani in sun zo rani ko kuma ka gina wani gida ka bar shi fi sabilillah idan an samu marayu a sauke su ko an samu marasa gata a sauke su duk irin wannan kai shi a matsayin sa na hubusi ko wakafi ka gina ka ajiye shi domin Allah to wannan kana kabarin kama zaka rika samun lada augar da zalika wannan shirke cewa sadaka jariya na wato sadakar da take gudana mutum ya mutu manzo Allah sai yake cewa idza mata ibnu adam in dan adam ya mutu in qata amaluhu ayyukansa kaf ya yanki yace illa min salasin sai dai abubuwa guda uku su kan bai yanki ba yake cewa wato sadaqatun jariyatun mutum ya tanadi wata sadaka mai gudana a ce mutum yana ya tanadi wata sadaka mai gudana a wata rana a wani gari da na taba zuwa aiki muka tattauna da wani mutum yana ban labarin yadda rayuwarsa ta aiki ta fara yace lokacin da aka dauke shi aikin gwamnati yace sai ya shiga wani adashi yake duk albashi tunda ya rayu bai saba da albashin ba har ya ga makaranta to yanzu da ya fara daukar albashin sai ya tsari duk sanda aka biya albashi zai kasance kashi biyar zai dauki kashi ɗaya zai ajiye duk albashin duniya nan yace sai da ya shekara uku kullum ya dau albashin nan zai kasa kashi biyar zai ajiye kashi daya tun zai na jefa adashin bai samu adashi bai samu guri yana ajiyewa kuma ya daure yace duk matsalar duniya nan zai je bashi amma ba zai taba wannan kudin da yake tarawa ba yace sai da ya gama bayan shekara uku ya balla asusun sa sai ya je ya gina wani abu wato sadaka jariya yace bai kai gida yace ba zan gaya maka ba amma dai naje nayi wani abu wanda idan dan yace ina lura da yawa-yawan yan uwan mu ma'aikata ce mutum zai fara tun bai san dadin kudin ba amma zai zo kaga cikin kankanin lokaci ya dulme a cikin rikicin bashi yace to mutum ba zai iya yin wani abu na alheri ba ce balle a ce yadda yanzu gwamnatocin nan suke ma'aikacin zai yi wa gwamnatin aiki na shekara 35 sallamansa kuma sai ya zama wani abu sabon rikici yace saboda haka yana ganin bai da lokacin da zai samu wani abu da zai ajiye wani abu na alheri yace to tun bai fara jin dadin kudin ba yayi wani istidadin ya gina wani abu ya ajiye shi a matsayin sadaka jariya. To ka kala so mutum a rayuwarsa ya zama dai da wani abun da yake kauna, yake kauna in yana kwance a kabari zai na kai masa wato wani sakamako. Amma mutum ya zo ya rayu a duniya ya mutu din ba shi da wani abun da yake kwance a kabari wanda za a na tashin sa ana cewa ga sakamakon rayuwarka da kai a gidan duniya. Ai kaga wannan rayuwar mutum ba ta amfani da yawa ba. Manzo Allah yake cewa shine sadaka jariya, ka gina wani abu wanda yake bayan ka mutu abin ne ana amfanuwa da shi, ladan sa kuma yana zuwa na samun ka. Masallaci, gina rijiya, dasa bishiya, yin wani abu dai wanda shi abin yana raye, kai kuma ka mutu a makanacin gajiyarsa. Sannan kuma sai yake cewa wato au ilmun yuntafa'u bihi, ko ka yada wani ilimi na addini wanda al'umma za ta na amfani da shi bayan ka mutu. Ilimin kai na amfani, musamman ma a ce Allah ya baka fikiran da kai rubuce-rubuce ka bari. Yanzu ga tafsirin malam muke karantawa, wannan mai tafsirin nan ya rasu shekara ɗuruwa, kuma a ƙasar Hausa babu wani daɗaɗɗen littafin tafsiri da ya shahara irin wannan littafin, littafin Jalalaini. Ɗuruwa shekaru rasuwarsa, amma ana karanta shi kullum. To kaga in har Allah ya maka hazzi kai wani rubutu na alheri ka bari, yana zagawa cikin al'umma, al'umma na karantawa, ana karuwa da shi a layin addini. To mutum ladan sai yana kwanci a kabari ba zai yanke ba, ya mutu ma amma kamar bai mutu ba wajen aiki na alkhairi. In ya gagara alal aqalla, to ka zama ka yi karatun da zaka zo ka karantar da mutane wani ilimi na alqur'ani, ko ilimi na sunna na hadisi sama aiki sallallahu alaihi wasallam, ko ilimi na furu'a, yadda mutum zai yi alwala, yadda zai yi sallah, yadda zai tsarki, yadda zai kaza, yadda zai kaza, ya gyara ibadarsa. Ka karantar ya zama mutane sun ɗauki wannan ilimin suna ɗabbakawa, ko kana kwanta a kabari Allah zai na kai maka ladanka. Manzon Allah ya ce na ƙarshe, awwaladun salihun yad'u lahu, ko mutum ya mutu ya bar ɗa na gari, Allah baka aihuwa, ba za ka samu ɗa na gari ba sai ka tsaya ka yi wahala ka yi waɗan tarbiya. Shine in ya zo ya yi sallah zai ɗaga hannu ya ce Allah ka ji gan babana. To ɗa na gari zai maka addu'a, to addu'arsa kuma sai ta same ka. To wannan shine wato wannan hadisin yake faɗa don gane da abin da mutum ya rayu ya bari. Allah yake cewa shine wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, za mu rubuta abin da suka gabatar da abin da wato suka bari, shine athar ɗinsu. To malai yake cewa ko kuma ma aikin sharri mutum ya bari, shi ma aikin sharrin zai bi mutum har kabarinsa, zai bi mutum har kabarinsa. Kamar mutum ya kirkiri wani abu na ɓatar da mutane, yauwa, kamar a ce mutumin da ya je ya kirkiro goge ko garaya ko ganga wanda za a yi ake kadawa, to kaga wannan ya gadar da wani abu na ɓata wanda yake ya tafi ya bar al'umma a kayan wannan. Shi ya sa za ka je wani lokacin tsohon mawaka da makaɗa wanda suka yi kaɗe-kaɗe, suka yi waƙe-waƙe, suna kwanci a kabari, in aka saka kiɗansu sai ka ji babu daɗi, sai ka ji babu daɗi. Yanzu wa'innan mutanen da wato karatun alqur'ani suka yi suka bari, bayan suna kwanci a kabari ana sa karatun suna alqur'ani, ai ya fi musu kyakkyawan baya. Ko kuma wato wani wa'azi suka yi suka bari na shiryar da mutane, bayan su mutu suna kabari ake sawa, ai ya fi musu kyakkyawan baya. Akan mutum ya waka ya mutu ya bar waka tana zagayawa a cikin al'umma, shi kuma yana kwanci a cikin kabari. To haka aikin sharri ma in mutum yayi hakan nan dai zai bi shi. Manzon Allah yana cewa man sanna sunnatan hasanatan, duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau a cikin al'umma, fa amila biha, yayi aiki da wannan sunnan, wato fa amila biha, wato man ba'dahu, waɗanda suke bayansa suka yi aiki da ita, kana lahu ajruha, za a bashi ladan shi aikin da yayi, wato wa mislu ajr man amila biha, da misalin ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunna din. Yanzu misalin mutumin da ya kirkiro wato loudspeaker da za a yi kiran sallah, mutane da yawa su ji, da za a yi karatun alqur'ani mutane da yawa su ji, kaga wannan mutumin in yana da imani zai samu lada da yawan gaske, zai samu lada. To amma in ba shi da imani, to kuma ladan ba zai amfane shi ba. Wato Allah zai sakanta masa wato aikin da ya yi a cikin rayuwarsa ta duniya, amma in ya mutu shikenan, wato ta riga ta yanke. to shi yasa ake so musulmi sai ya kokari yayi wani abu wanda zai bar bayan sa wato da alkhairi. To haka manzon Allah yake cewa wato Allah zai bashi lada irin ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunna min gairi an yankusa min ujurihim shay'an ba talla a rage musu komai a cikin ladan su ba. Haka wa sunna fil islami sunnatan sayyi'a, wanda ya sunnanta wani mummunan abu a cikin musulunci Allah ya ce kana alaihi wizruha, za a bashi zunubinsa na sunnantawar. Wa wizru man amila biha ba'dahu, da kuma zunubin waɗanda duk suka yi aiki da wannan mummuniyar sunnan a bayansa min gairi an yankusa min wato wizrihim shay ba tare da an rage musu zunubinsu ba. Yadda aka ba su zunubinsu cikakke shi ma haka za a bashi. Yasa malamai suka ce duk wanda ya yi musulunci manzon Allah yana da kamashin ladansa, banda shi ladansa nasa da ya yi, to duk wanda ya yi musulunci manzon Allah yana da kamashin ladansa. Haka kuma wato duk wanda ya yi kafirci Iblis yana da wato shi ma kamasho na wato kafirci nasa da ya aikata. Wannan dai don gane da aiki na alkhairi, lalle mutum kowa ya kokari ya ga ya bar bayansa da wani abu na alkhairi wanda zai ci gajiyarsa. Allah ya ce wa kulli shay'in, kowane abu a sainahu mun kiyaye shi, mun rubuta shi, mun tsara shi fi imamu bin a cikin littafi wanda yake mai bayani shine wato littafin lawul mahfuz. Kuma saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah, abinda makfura daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada, abinda makuskure Allah ya yafe mana. Kuma muna sanar da 'yan uwa insha Allah gobe za mu rufe.